ايه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يد مكثابة أتيك بدا كراتمنا تفسير أولنا مسلاتين أمر بن الخطاب رضي الله عنه دكي رافين البسا أتيك انجرم بوتين يعقوب أنا جيريا أيو أشيرين دباكوي غوات الرملانا دارين أشيرين دتاكوا غوات الرملانا هجرة منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم لغا برن مكة ذو برن مدينة كان هذا شكرا دبو ليا دا تريقه دا أربعين دا باكوي وان دا يضمو دا يدي دا قوم شاشد دا قوات مارس ميلادية النبي إيسى بن مريم عليهم الصلاة idan lissafinsu ya inganta a Gregorian calendar wato shekara 2026. Idan ba manta ba, muna nan cikin suratu Al-Haqqa, ko kuma ajiya mun shiga wannan sura. Ko da yake ɗazu-ɗazu ake ban labari cewa akwai waɗansu ba mafamai da suka tashi a birnin Maiduguri a yau ɗin nan, domin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita mana al'amura. Waɗannan bala'o'in da suke faruwa nan da can, Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe mana wannan al'amari. Kuma duk waɗanda suke da hannu a ire-iren waɗannan, muna fata Allah ya shirye su, idan ba masu shiryewa ba ne Allah ya murƙushe su kowa ya huta. Mu ma yana da kyau mu gyara halayenmu, mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan abu kullum ana kuka, ana ainihin yekuwa, ana roƙon gwamnati ta ɗauki mataki a kai, sai gwamnatin ta gagara ɗaukan mataki, to yana da kyau mutane su waiwayi kansu, su dubi halayensu, su ma su gyara abinda za su gyara, don kar mutum ya yi ɓatan ɓakatanta. Ka zo duniya baka ji daɗi ba, ka ƙare a wahala, ka tafi a dalilin bom, sannan ka je lahira ka haɗu da bama-bamai a jahannama waɗanda suka fi bama-baman duniya illa da tashin hankali. Dama idan an yi iyaka ƙoƙari, abinda za a bada shawara ko za a yi gyara ya gagara, to sai mutum ya yi ƙoƙari ya zo ya gyara kansa, yadda in ya je gaban Allah zai wanye lafiya. yana daga cikin abin da za mu karanta a yau. Tashin duniya dole ne. Dole ne wata rana za a ce ga ƙarshen duniya. Sannan kuma idan an yi zaman barzaki a cikin kabari, to kuma dole a yi tashin alkiyama lilhisab, saboda a yi hisabi. Za a samu waɗanda za su karɓi takardunsu da hannun dama, mutanen ƙwarai kenan, Allah ya sanya mu cikinsu. Sa'annan kuma za a samu masu karɓan takardunsu hannun haguna ko a bayan bayansu, waɗanda yake ‘yan gidan wuta kenan, Allah ya tsare mu. Saboda haka a dalilin waɗannan bama-bamai da kashe-kashe da tashe-tashen hankula da suke faruwa a Najeriya da duniya, muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kuma Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu ya sa mu cika da imani. Idan ba a manta ba, mun tsaya a aya ta 12 a cikin wannan sura na suratul haqqa, wato suran da Allah ta'ala ya ambace ta matabbaciya, bi ma'ana tamkar kace sura ta alkiyama. Za mu tashi daga aya ta 13 da Allah yake cewa fa iza nufikha fi suri nafkhatu wahida.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
الله تبارك وتعالى يتي فإذا نفخ في الصور يعين دا أكي هوري تكين قهو نفخة واحدة هوري قداد أيا نتاشن دنيا كو نتاشن الكيامة وهملت الأرض والجبال كما أكد أو كيكسا دا دواتو a can bayan mun yi karatu ƙasa guda 7 ne, duwatsu kuma suna nan da yawa, babu wanda ya san faɗinsu da girmansu da nauyinsu sai Allah. To idan an dunkule su waje guda, wa humilatil ardu wal jibalu, aka ɗauki ƙasa da duwatsu, fadukkata dakkatan wahida, aka dandake su dandakewa guda ɗaya, suka koma abu guda. فيومئذ وقعت الواقعة وبنجد تعالى يتعاون نرانا مي أوكوا ذات أوكو ونقولنا أما يدمو إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها خاذبة خافدة رافعة القيامة كنم تتأجى وطنسو تكفكن تتأجى وطنسو ولن دعكي غنيسنا رجل ما الدنيا sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa alkiyama ta kaskantar da su. Waɗanda kuma ake ganin makaskanta ne a nan duniya, idan sun yi aikin ƙwarai a lahira, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaga su. Shine idza waqa'atil waqi'a, idan mai aukuwa ta auku, laysa liwaqa'atiha kaziba, babu ƙaryatawa ga aukuwanta ba makawa. Bi ma'ana alkiyama za ta auku babu makawa. Khafidatun rafi'a, tana ƙanƙantar da waɗansu waɗanda ba su bi Allah ba, sun yi girman kai tunda sun ɗaga kafaɗunsu, sun yi gadara. To a lahira kuma alkiyama sai ta danna kafaɗunsu ƙasa. Rafi'a, sannan tana ɗaga waɗansu waɗanda su kuma a duniya sun ƙanƙantar da kansu, sun yi ruku'a, sun yi sujada, sun bi dokokin Allah, to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya daga su. Shi yasa a can baya nake cewa kar mutum yayi batan bakatanta. Kai duniyan baka samu ba, baka more komai ba, ka mutu a wahala, ka mutu a dalilin fitinan wani, kuma ya kasance baka da imani, ka tafi lahira. Saboda haka kana zuwa hannun zabaniyawa, ba fa kyale ka za su yi ba. Dama la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaquluna ma yu'marun. Allah ta'ala ya riga ya ambace su gilazun shidadun, wannan kadai ma ya ishe mu. Su ba ruwan su da talaka wanda bai samu komai ba, kaga gara wanda ma ya dan more duniya yayi shakiyancin sa, in yaso in yaje lahira a casa shi. To amma kai a duniyan a wahale, a lahiran ma a wahale. Allah ya kyauta. Saboda haka fa yauma yazi waqatil waqi'a, a wannan rana mai aukuwa za ta auko. Wan shaqqati sama, sannan sama za ta kekkece. Wa hiya yauma idhin wahiya, a wannan rana wato za ta kasance ba ta da karfi. Yanzu baka yi sakatin kare sama ba, sama ta daya ka ce za ka shiga wane kai? Duk jirage suna yawon su ne a sararin samaniya. Randa Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama wani jirgin ya subuto, duk yadda aka yi a tare shi sai ya subuto. Masu mutuwa su mutu. Saboda me? Saboda Allah ya gwada ainihin ikonsa. Wannan fa a filin sararin samaniya kenan, ba a je sama ta daya ba. Ba wanda ya isa ya ce maka zai shiga sama ta daya, balle sama ta biyu, balle sama ta bakwai, bai isa ba. Amma sai gashi a wannan rana, wan shaqqati sama, sama ta kekkece ta wargaje gaba daya. Fa hiya yawma idhin wahiya, a wannan rana za ta kasance ba ta da karfi. Wal malaku ala arja'iha, ga ainihin mala'iku a bisa bangarori na sararin samaniya a kowane bangare da nahiya. Wa ya'milu arsha rabbika fawqahum, kuma suna dauke da al'arkin ubangijinka a samansu. Yawma idhin, a wannan rana samaniya, wato mala'iku guda takwas waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa za su ɗauko al'arshin Ubangiji, suna tafiya da al'arshin Ubangiji su zo da al'arshi a filin alkiyama, wato ana gani. Sai dai ganin Allah to sai mutumin kirki, amma mutumin banza ko kuma kafiri babu yadda za a ga, wato babu yadda za a yi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma idhin, a wannan rana, tu'raduna, ana bijiro da su gaba daya da mutane da aljanu duka. Bayan an tara su waje guda, ga dabbobi, ga mala'iku sun kewaye mutane da aljanu da dabbobin duka. A ce ya ma'sharal jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yasa ana yace yawma idhin, a wannan rana, tu'raduna, ana bijiro da ku gaba daya. La takfa minkum kafiya, babu wata mai kuya. A wata kira'a, la yakfa minkum kafiya, wani mai kuya wanda ya iya makalewa da kuya a wani waje, wallahi bai sai kuya ba. Amma yanzu wani takadari, in ana son a kama ki sai ka ji an shekara goma ana neman sa, a rasa a ina yake. An kasa kama shi, waɗansu an kasa kama su da gangan, waɗansu kuma saboda tsaban buya ne, kafin a kama su ko a gano inda suke yana da wahala. Saboda ko na'urori ko ma sun kauce ma duk abin da ya shafi na'ura. To amma ranar tashin alkiyama wane kai? A ce wai ka buya wa mala'ikun Allah, balle a ce ka buya wa Allah mahaliccinka, ba zai taɓa yiwuwa ba. Shine yawma idhin turaduna la takfa minkum khafiya, babu wanda ya isa ya kuya, sawa'un, namiji ne ko kuma mace. Saboda haka waɗannan ayoyi kunga sun fara mana bayani dangane da abin da ya shafi tashin duniya, sai suka tsallaka da mu zuwa ga ainihin tashin alkiyama. Fa idha nufika fi suri, yayin da aka yi huri cikin ƙaho, nafhatun wahida, huri guda ɗaya. Malamai suka ce huri na farko kenan, allati yakunu indaha kharabul alam, a lokacin ne duniya za ta rushe gaba daya, kowa mutuwa zai yi. Abinda ba zai mutu ba ko ba zai lalace ba, aka ce guda takwas ne kawai, ثمانيه حكم البقاء يا امها من الخلق والباقون في هذا الادم والارش والكرسي نار وجنه وانن غدا تقى سوني كوي ودندا واتو بلا سلاله تي بلا سموتوا متوا دلاله تي با زي شافي سو با كاجي الارش مبنجي الكرسي با انا تي ايه الكرسي با الله لا اله الا هو الحي القيوم فهو الكرسي نار وجنه akwai wuta akwai aljanna suna nan madamatin samawati wal ardu illa ma sha rabbu ba za su lalace ba sannan kuma dadin dadawa akwai ajibu zana wani dan kankanin abu da yake kwankwason kowani dan adam daga wannan abin ne aka halitta shi kuma idan ya mutu ya lalace wannan abin ba zai lalace ba a kansa ne za a dora shi ya sake komawa kamar yadda da yake kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah tabaraka wa ta'ala yace kamar yadda muka yi halitta da farko haka zamu mayar da ita wannan alqawari ne akan mu kuma inna kunna fa'ilin lalle mu mun kasance masu aikatawa yadda muka yi alqawari to sai mun aikata duk wanda yake da rai sai mun kace shi duk wanda yake da rai sai mun tayar da shi ranar tashin alkiyama inna kunna fa'ile sannan kuma akwai alqalam akwai allahul mahfuz wadannan suna daga cikin wadanda yake ba za su ainihin lalace ba amma ana hurin kaho na farko to tafiya za a yi gaba daya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata sannan kuma wa hadha min akhbar an ahwal yawm alqiyama aw qabla yawm alqiyama wannan kafin ajiya alqiyama fa idha nufika fihi ukra fa idha hum qiyamun yanzurun ya inda akai hurin kaho nabiyu kuma fa idha hum qiyamun yanzurun sai ga sunna suna baye suna zazzare ido wato kowa ya mike kenan kun ga an takaita wannan suna cewa tsakanin tashin duniya da ainihin tashin alkiyama ya kai shekaru 40 daga shekaru 40 suna da yawa amma in an yi hurin kaho na farko to duniya za ta tashi komai zai rushe gaba daya a lokacin ne za ka ga sama tana rushewa kasa ma tana ainihin rushewa gaba daya sai dai ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya nade sama ya nade kasa kamar yadda ya ambata to duwatsu kan ba a maganan su tunda aka ce za a nade kasa za a nade duwatsu su zauna ne ai ba zai yi ba in daki ya tashi sai ragaya ya tsaya an sa ragaya yanzu aka za ka samu wani saurayi bai sa ragaya ba ga wani ma mai kyamara ya ce bai sa ragaya ba idan daki ya tashi sai ragaya ya tsaya to idan daki ya tashi sai hanga ya tsaya ai ina jin ka san hanga wanda ake dora kaya akai to in an ce daki ya tashi gaba ɗaya ina za a sa hanga ai babu inda za a yi hanin din hana wato hanga inda za a sa shi babu inda za a dora shi to ragaya abinda mutanen da suke sanyawa shi yasa muke ce yana da kyau a koyi Hausa akwai Hausa domin kusan Hausa yanzu ta mamaye abubuwa da yawa ko littafin musulunci ma da aka rubuta da Hausa an fassara Qur'ani da Hausa ga sunan available amma da filatanci sai kaga da kyar zaka samu balle a ce ga Qur'anin da aka fassara da barbanci da kyar za a samu ina jin ma akwai kuwa ko kuma a ce ga Qur'anin da aka fassara shi da ainihin kare kare kaga da yake za a samu ko wanda aka fassara da jaranti saboda kasan jar da yake za a samu balle wanda aka yi da ainihin kayanci yana da wahala to balle kuma duguranci kaji wani ya ce na'am da karfi ai yana daga cikin hidiman da ya kamata a yi sai a fassara Qur'ani da duguranci ana da taimakawa wajen ci gaban addinin Allah. Amma an an taki fassara a sa Hausa a gefe domin mu gane. Eh, hannunka mai sanda. Na, saboda haka Hausawa suna kawo wannan kalma domin su gwada wato ainihin yadda zaka fahimci magana sosai yadda ya kamata. Idan aka nade ƙasa gaba daya, to ai babu yadda za a yi duwatsu su zauna. Idan aka nade ƙasa, wai ina gine-ginen mutane ne suke, balle ma ina mutanen, tunda an ce manya-manyan duwatsu ma da Allah ta'ala ya aiko su domin su rike ƙasa gaba daya za a kwake su, to balle kuma ƴan adam. Ai kun ga babu magana. Saboda haka wa humilatil ardu wal jibalu. Allah ta'ala ya ce za mu ɗauke ƙasa da duwatsu fa dukkata dakkata wahida, za mu dandake su dandakewa ɗaya, rufi'at min amaqiniha, za mu ɗauke su daga wurarensu, wa uzilat min mawaqi'iha, za a gusar da su daga gurabensu, bil qudratil ilahiyya, da iko na Allah. Sannan kuma fa duriba ba'dhuha bi ba'din darbatan wahida, a haɗa su waje guda, agwa mutsasu hatta sarat katlatan wahida, hatta koma a dunkule abu guda daya, wa raja'at kasiban mahilan mansura, wato kasa da duwatsu za su kasance yadda kasan yashi ko kuma kura wanda ake shekewa, wata baddadat wata gayyarat amma huwa ma'ruf, kasa da duwatsu za su canza daga abinda aka san su akai. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, yawma tubaddalul ardu, ranan da za a canza ƙasa, ghayral ardi, ba ƙasan da kuka sani ba, was samawa, da kuma ainihin sammai, ranan za a naɗe gaba ɗaya, wa barazu lillahil wahidil qahar, gaba ɗaya halittu za su bayyana ga Allah shi kaɗai wanda yake mai rinjaye. Fa yawma idhin, a wannan rana, waka'atil waqi'a, mai aukuwa za ta auku, wan shaqqati sama, dadin dadawa sama za a kekkata ta, fa hiya yawma idhin wahiya, a wannan rana za ta koma ba ta da karfi, wato kaman ta lalace gaba daya, kamar yadda wata aya ce, idza sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa hukkat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa hukkat, ranan da Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya sama ta ainihin tsatsage gaba daya a nade ta, sannan kasa a miƙar da ita, idan aka miƙar da ita kuma a canza ta. Saboda a wannan aya Ubangiji ta'ala ya yi ishara cewa za a yi alkiyama, za a yi takin kiyama, a yi hisabi ba kan wannan ƙasa ba, sannan kuma ba da wannan sararin samaniya ba. Ine yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawa, ranan da za a canza sama da ƙasa ba wanda ka sani ba, shine ranan takin alkiyama. Sannan kuma da ayan ya ce yawma natwi sama kafayya sijilli lil kutubi, ranan da za mu nade sama kamar yadda ake nade takarda a da, idan an rubuta wasiƙa ko sarakuna ko gwamnatoci na da, idan sun rubuta wasiƙa to sukan nade wasiƙan ne, idan aka murje wasiƙan sai a rike haka, to haka za a yi masama, shi ne yawma natwi sama kafayya as-sijilli lil kutubi kama badana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin wa tasa'adat as-sama, saboda haka sama za ta daidaiku gaba daya, kuma dadin dadawa wal malaku ala arja'iha, lalle mala'iku suna sansani ta ko ina, domin an ce mala'iku ran tashin alkiyama suna kowane bangare, ba wai a sama kawai za su tsaya ba, ko ina ne kowane dungu, balle a ranan ma babu dungu gaba daya. Wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta, a cikin suratu Taha. Wannan ƙasa da kuke gani babu gangare, babu tudu, babu duwatsu gaba daya, saboda haka ina ne ma za a samu lungu? Kun ga babu lungu, tunda babu kwari, babu tudu, wanda yake tudu mai yiwa za a iya ce yana ganin ko ina, amma idan tuddan suna da yawa to ba zai iya ganin bayan wani tudu ba. Sannan wanda yake cikin kwari yake gangare, ba zai iya ganin wanda yake can sama ba. To filin alkiyama ba haka ba ne, a miƙe yake gaba ɗaya, kamar yadda wannan aya ta fala, la tara fiha iwajan wala amta, ba za ka ga tudu ba, wala amta ba za ka ga inda ya fada yayi ainihin rami ba. Haka za a tara mutane da halittu, mutane da aljanu duka da dabbobinsu da komai, a yi musu hisabi. Wal malaku ala arja'iha, to mutum ya je gudu ma mala'iku suna nan. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yi magana mai kama da tsokana. Idan aka tara mutane aka ce ya ma'asharal jinni wal insi, ya ku taron mutane da aljannu, saboda an san akwai matsiyata a cikinsu. Warai da gaske, ai duk inda aka ce an yi taro, wani lokaci ko taron addini ne ba za ka rasa matsiyata masu fatan takalma ba. To balle kuma a ce taron hayaniya, taro irin na 'yan siyasa, taro na ainihin wato wanda za a yi rawa a keke aya, taron da yake baya da asali ba na addini ba. Na addini ma ake samu wanda za su shigo matsiyata, to balle kuma a ce taron da ba na addini ba. Wannan fa duk duniya za a tara, ya sa za a tsokani halittu gaba ɗaya domin saboda su daɗa tsorata. Shi ne ya mashar aljinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu, idan za ku iya zullewa ta kowane sansani, ga sama ga ƙasa, to an riga an canza su ba wanda mutum ya sani ba. Tunda idan an ce ka gwada Bauchi, za ka iya gwada Bauchi a wajen? Balle bayan ka gwada Bauchi ka gwada alƙaleri har ka gwada Filu. Ai wane alaramma? Alaramma yana rikice, yana ainihin ruɗe, yana Allah Allah ya samu ya tsallaka. Ba zai iya gwada jiharsu ba, daidai inda ƙaramar hukumarsu take, balle ƙauyensu. Kowaye ba wanda ya sai gwada wannan. To idan an ce kusula ne kowa ya gudu, an ba da dama, to ina za ka gudu? Domin duk inda ka gudu ka kai kanka ma wajen Allah subhanahu wa ta'ala, tunda sai ka wuce mala'iku sannan ka tsere. Inda za ka je ka fake akwai mala'iku a wajen. Shi ne wal malaku ala arja'iha, wal malaku innan wal muradu al mala'ika. Wani lokaci al mala yana gwada singula, amma wal malaku yana ɗaukan plural, anan ma'anan wato jam'i ne. Wal malaku ala arja'iha, mala'iku suna kowane ɓangare ranar takin alkiyama. Sannan daɗin daɗawa za a zo da al'arshin Ubangiji, wa ya hamilu arshin rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, wa ya hamilu samaniya min almala'ika. Akwai mala'iku guda takwas, an ce layukansu guda takwas ne, walan sun ce guda takwas ne bisa ƙididdigar lissafi, bi ma'ana takwas kacal. Walansu kuma sun ce line ɗinsu ne guda takwas, wato kaman sahu sahu ne takwas. Saboda haka kowane sahu guda ɗaya ba a san yawan mala'ikun da suke ƙarƙashin wannan ba. Ina jin ko a sallan hakan ma an karanta mana ayan akan maganan wato mala'iku za su ɗauki al'arshin Ubangiji, wa taral mala'ikata hafina min haulil ard, wanda za su zo su kewaye banda waɗanda suke ɗaukan al'arshin Ubangiji. Wa yahmilu samaniya min almala'ika arsha rabbika, suna ɗauke da al'arshin Ubangijinka, fawqahum a ainihin samansu, yawma idin a wannan rana. Aka ce yaya suke ɗauke da shi, kuma al'arshin Ubangiji yaya yake? To wannan ilimi ya fi ƙarfin ɗan adam. Duk bincikenka wannan ya kafi Allah subhanahu wa ta'ala, sai dai ka fassara shi a haka. Kullum muna faɗa, duk wanda yake son ya yi tambaya ya bari sai ya je lahira, sai ya ja wani mala'ika ya tambaye shi in ya isa, zan yi masa ƙarin bayani. Akwai abubuwan da yake ba zai yi kai ƙarin bayani ba, amma da kaman annabi ne ko manzo, a lokacin za a iya yi masa tambaya. Idan Allah ta'ala ya sanar da shi ya yi bayani, idan Allah ya dakatar da shi shi ma ya dakata. Wa takunul mala'ika ala jawanibis sama, saboda haka mala'iku za su kasance a gefen ainihin sama da ƙasa wa hafatiha ala uhuba, wato suna kirye duk wanda aka ce su damke shi za su damke shi. Ka duba ka ganin aka ce shugaban ƙasa zai zo, shugaban ƙasan ma da baya fuskantar barazana, karin ka ganin jami'an tsaro har da waɗansu ma wanda in aka ce ka faɗi sunansu baka san sunayensu ba, za a zo a baza ko ina a toshe hanyoyi a takura mutane, ba haka bane? Saboda shugaban ƙasa zai zo, baka isa ka je kusa da inda shugaban ƙasa yake ba. Ga jami'an tsaro iri daban-daban, waɗansu ma suna cikin fararen kaya, suna cikin ku, za su zo su yi sallah tare da ku, za su zauna a bakin hanya tare da ku a wajen wato hira ko wajen tsegume, saboda a nan suna iya ɗaukar rahoto. In kun ce za ku kai hari ma shugaban ƙasa, sai ka je an zo an kama ku babu gaira babu dalili, alhali wani ne a cikin ku aka biya ki ya zo ya ɗauki wannan information. Dalilin da yasa 'yan Najeriya suke ta tunani kenan, suke je ana iya samun wannan, baka isa ka cutar da shugaban ƙasa ba, baka isa ka cutar da gwamna ba, ga waɗansu suna cutar da jama'a, suna sace su, suna kwace dukiyoyinsu, suna karɓan fansa, amma har yanzu an kasa gano inda suke. Kai wata shari'an sai a lahira. Allah kai mu da imani. Na wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya yawma idhin tu'raduna. Allah tabaraka wa ta'ala yace a wannan rana za a bijiro da ku gaba daya, idan aka bijiro da ku za a yi muku hisabi. La takfa minkum khafiya, babu wanda ya isa ya buya a cikin ku, ba mai buya gabanin Allah subhanahu wa ta'ala. To bayan an gama taruwa, to za a kasa mutane kashi biyu, da masu karɓan takaddunsu a hannun dama, su ne waɗanda Allah ya ce mai
fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haa uqra'u kitabiya inni dhanantu annii mulaqiyah kitabiya wa huwa fii 'eeshatin raadiyah في جنة عالية حقوقها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
وبنجي تعالى يتي فأما من أوتي كتابه بيميله أما دون ذاك باشي للتافن صحن داما bayan duk an gama ribibin da za a yi a filin alkiyama, domin bayani akan al'amarin alkiyama yana da yawa, akwai gaure iri daban-daban, ko za ku wani dogon hadisi da ya ambaci cewa bayan an gama tara mutane Ubangiji ta'ala zai kyale mutane ne share su gaba daya, amma manta da su sai wahala ta yi wahala, saboda rana ta zo jab da kayukan mutane, kana miƙe hannunka haka za ka iya taɓa ƙwallon rana, kaga dole kai ya yi ta tafarfasa ga zafi, babu fanka babu AC, ka ɗanɗana idan a nan duniya ka shaƙi fanka ka sha AC, amma baka bi Allah ba, baka yi ɗa'a wa Allah ba, to ranan rana tana daf da kanka, saboda in ma baka saba da zafi ba, ba za ka ji daɗi ba. To wanda ya saba ma yana cikin tashin hankali. Sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara a samu waɗansu mutane waɗanda za su yi tunani su ce tunda ana cikin tsanani abinda ya kamata a samu manya-manyan bayin Allah a roƙe su, su roƙe Allah ta'ala ya hisabi a huta, saboda wahalan da ake ciki ya yi tsanani gara a yi hisabi, wanda Allah ya kaddara za su huta su huta, yan wuta da yake za su je wuta ba su san yadda wutan take da bala'i ba, su ma suna Allah Allah su bar filin alkiyama su je gidan wutan, suna ganin wutan za ta fi musu sauke. Waɗannan mutane za su fara zuwa wajen annabi Adam alaihi salam, idan sun je wajen annabi Adam za su ce kai ne halitta ta farko ta ɗan Adam a bayan ƙasa, Allah ya halice ka da kansa, ya halitta maka matarsa da wato matarka da gare ka sannan ya zauna da kai a aljanna kafin ya kawo ka ainihin duniya da ya saukar da kai duniya ya sanya ka khalifa a bayan ƙasa saboda ka je ka roƙan mana ubangiji ya yi mana sassauce ya mana hisabi saboda kowa ya huta godan bakin annabi adam zai ce ba zan iya zuwa ba saboda Allah ta'ala ya yi fushin da bai taɓa yi ba a wannan filin alkiyama tunda kowa ya riga ya shiga hannu to babu wanda ya isa ya motsi saboda haka ni ma tsoro nake je ije wajen Allah saboda da Allah ya mun waɗannan gata gaba ɗaya har ya sa mala'iku suka girmama ni suka yi mun ainihin sujada to sai ya kasance a cikin gidan aljanna an hana ni in ci wata itaciya guda ɗaya amma matata ta sanya ni na ci wannan itaciya to tunda na ci wannan itaciya na saba ma Allah na yi ta addu'a dai Allah ya yafe amma ina tsoron idan na je wajen Allah alura ta tono ainihin garma a sake ɗauko magana ya ce ba zan iya ba amma dai zan faɗa muku wanda ina ganin yana da daraja a cikin ƴaƴana wanda zai iya taimaka muku shine annabi Nuhu alaihi salam wannan shi yake gwada wani lokaci uba Allah ta'ala zai ba shi martaba ta hanyar ɗaukaka ƴaƴansa ko jikokinsa za ka samu mutane da yawa ba a san su ba amma a dalilin ƴaƴansu sai ga an san su ko da kuwa sun bar duniya kuma duk lokacin da aka kirayi sunayensu za a ga ana girmama su saboda me saboda ƴaƴansu shi yasa ake son a samu ƴaƴa na ƙwarai ba dan da idan aka ambaci sunansa a ce kai wannan dan matsiyata ai ubansa matsiyaci ne wai haka muka yi fama da uwarsa a anguwanmu ko a garinmu to kar ka yadda ka yi mummunan halin da har za a zagi iyayenka a aibanta su don haka annabi adam alaihi salam zai yi ishara zuwa ga annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu za a je wajensa a ce ya annabi nuhu annabin Allah manzon Allah na farko wanda ya daɗe yana wa'azi wa al'umma kusan shekara 1000 kuma Allah ya baka gata iri daban-daban kuma wanda da ya yi addu'a kwaf ɗaya Allah ya karbi addu'ansa ya halakar da kafirai aka yi ruwan tufana sannan kuma ya zo da ƴaƴansa ya ci gaba da rayuwa har aka samu hayayyafan duniya daga ainihin zuriyanka ka roƙan mana Allah ya sa a yi mana hisabi saboda mu huta annabi Nuhu zai ce a'a ai addu'an nan da na yi ya ce daga baya na yi tunani saboda ɓacin rai na rashin imanin kafirai shi ya sanya ni na yi wannan addu'a na ce ya ubangiji la tazar alal ardi min alkafirina dayyara saboda haka ina tunanin wannan addu'a sannan kuma kun san akwai ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Nuhu wanda ya fanɗare kamar yadda aka samu matarsa daga ɗaya daga cikin matarsa ita ma ta fanɗare saboda haka ya ce wannan kamar kasawa ne Allah zai iya tuhumata saboda haka ba zan iya zuwa ba amma dai zan gwada muku wani annabi wanda in kun je tunda Allah ya ba shi daraja da martaba iri daban-daban mai yiwuwa shi zai iya zuwa wajen al'arshin ubangiji saboda haka ka kaddara gashi ne yanzu abin da muka karanta wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya a ce mala'iku ne manya-manya waɗanda suke riƙe da al'arshi da wanda suke kewaye da al'arshi kana ganin waye isa ya tinkari wannan al'arshi a ce yayi magana da Allah tabaraka wa ta'ala tunda dama aya ta ce ar-rahmanu 'alal arshi tawa ubangiji ya daidaita akan al'arshinsa saboda haka annabi nuhu alaihi salam zai ce ga annabi ibrahim ku je wajensa saboda haka waɗannan ainihin group din ko wannan tawaga da suka haɗa kansu za su je su samu annabi ibrahim alaihi salam Allah ya sa muna cikin wannan tawaga in kun amsa duka ai mun yawa tunda in kun amsa duka ai an yi yawa ina manyan farko suke ina manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sanya mu cikin su saboda a wajen Allah abubuwa masha Allah a wajen Allah abubuwa masu sauki ne abinda kake ganin cewa yana da wuyan sha'ani to a wajen Allah tabaraka wa ta'ala abu ne mai sauki idan aka je wajen annabi Ibrahim alaihi salam za a ce ya kai annabin Allah baban annabawa ko kakan annabawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rike ka a matsayin madidale. Saboda haka muna roƙo, ka roƙan mana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hisabi domin mu huta da wannan tsayuwa na ainihin filin alkiyama. Annabi Ibrahim zai ce, akwai waɗansu kurakuran da na aikata, ina tsoro in je wajen Allah ranar tashin alkiyaman nan in masa magana, saboda ya yi fushi, fushin da bai taɓa yin irinsa ba. Amma zan gwada muku wani annabi, ku je wajensa, shi ne annabi Musa alayhi salam. Wannan tawaga za su sake zuwa wajen annabi Musa alayhi salam, sai masa bayani da irin matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki, shi da ya yi magana da annabi, da Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa alayhi salam, ya baki mujizozi iri daban-daban, manya-manya, kamar yadda ya aike shi zuwa ga manya-manyan kafirai, Karuna, ga Fir'auna, ga Hamana, ya yi fito na fito da su, sannan ga manya-manyan matsafa. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ya baki nasara, zai ce ni ma ina jin tsoro in je wajen Allah subhanahu wa ta'ala, saboda kuskuren da aka samu da gare ni na kashe wani wanda ba a mun umarni in kashe shi ba. Amma zan gwada muku wanda za ku je wajensa, mai yiwuwa shi zai iya zuwa, shi ne annabi Isa ibn Maryam, annabi Isa ɗan Maryam alayhi salam. Saboda haka tawaga za su je wajen annabi Isa, idan sun je za su yi masa bayani, ya kai annabin Allah wanda Allah ya halicce shi da ainihin ikonsa da ruhinsa, aka halicce ka ba tare da uba ba, domin Allah ya gwada tsananin ikonsa, sannan ya aiko ka ga bani Isra'ila ya baka abu kaza da kaza, ka je ka roƙan mana Allah ya mana hisabi mu samu sauki. Shi ma zai ce ba zai iya ba, amma a je wajen ga annabin da zai nuna wannan an je wajensa, wato zai iya zuwa wajen Allah, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana zuwa wajen manzon Allah zai ce ana laha, ana laha, ana laha. Yasa malamai suke fassarawa, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Saboda haka manzon Allah shi ya cancanci wannan matsayi, idan ya je karkashin al'arshin Allah zai faɗi ya yi sujada, ya faɗi kalmomi na yabo wanda manzon Allah ya ce Allah ta'ala zai sanya masa wanda bai taɓa tunanin irinsu ba, zai faɗa ma Allah, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya Muhammad, ya kai annabi Muhammad, za a ce ɗaga kanka, idan ka ɗaga ka faɗi magana za a saurara, washfa tu shaffa, sannan ka nemi ceto, duk wanda ka nemi ceto za a baka ainihin cetonsa. Sai manzo Allah ya ce to na farko ina neman ceto, a yi ainihin hisabi wa halittu gaba ɗaya a wannan fili na alkiyama. Saboda haka a nan ne za a fara ainihin wato hisabi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamine, lalle duk wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama, fa yaqulu zai ce ha umqra'u kitabiya, cewa ga littafina, hakum kitabiya faqra'uhu, ga littafina ku karanta, ku karanta. Wannan ya gwada duk makarantar da ka halatta, idan ka samu kyakkyawan result ko certificate, to kana karɓa a fili za ka bar wannan certificate, kowa ya zo za ka mika masa. To kwatankwacin abinda zai faru a filin alkiyama kenan ake kwaikwayo a nan duniya. Abu mai kyau bayyana shi ake yi, mummunan abu ɓoyewa ake yi. Saboda haka fa amma man utiya kitabahu bi yamine, duk wanda aka ba shi littafinsa ga hannun dama, fa yaqulu zai ce ha umqra'u kitabiya, ku zo ku karanta ga abin da ke littafi na, kowa ya karba ya karanta. Inni zanantu anni mulaqin hisabiya, daman ni na tabbatar taqantu, na tabbatar cewa zan hadu da hisabi, zan samu hisabi wato mai kyau, tunda na yi biyayya ga Allah daidai gwargwado. Fa huwa fi ishatin radiya, saboda haka sakamakonsa yana cikin rayuwa wanda take yardadda, fi jannatin aliya, a aljanna madaukakiya, qutufuha daniya, ya'yan itacenta suna kusa, kana kwance ko kana tsaye ko kana kishingide, za ka iya tsinkan ya'yan gidan aljanna. Ya tanawalu hal qa'imu wal qa'idu wal muttaji, saboda haka kowane yanayi, duk yadda kake so, ko kana kwance ne in kana son ka ci ƴaƴan gidan aljanna, ƴaƴan itacen gidan aljanna, za ka ci kuma ba tare da ya kage ka ba. Ubangiji ta'ala zai ce ma ƴan aljanna, kulu washrabu hani'an, bi ma'ana ku ci ku sha, hankalinku kwance cikin daɗi, bi ma aslaftum, saboda abin da kuka gabatar Allah ya sanya masa albarka. Fil ayyamil khaliya, a ranaku wofantattu na duniya, ayyukanku na kwarai Allah ya sanya muku albarka, shi yasa aka biya ku da gidan aljanna. To bangaren matsiyata kuma fa,
wa amma man kullu
lafiya wa
bi'ibadihi fa yaqulu ya laytani lam uta fitaniya wa lam amri ma hisabiya ya layta kanat alqadiya ma awana anni maliya haraka anni sulqaniya khuduhu faqullu thumma al-jahima qadlu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
تو ولا نن آيوي لجنس آيوين ولن دسك بياني دنجنيدا matsaloli iri daban-daban na matsiyatan mutane waɗanda suka saba ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, abubuwan da za su fuskanta a filin alkiyama. To kunga tun da daman su za a ba su takaddunsu a hannun haguna, to ina ganin bai kamata mu shiga ba tun da mun yi bakin alheri. Za mu jinkirta su sai gobe, in ya zo mu fara da su kuma mu karasa da gidan aljanna insha Allahu tabaraka wa ta'ala. A daidai wannan lokaci muna maraba da mai girma Alhaji Usman Adamu Sufi, wanda ya kawo mana ziyara tare da tawagarsa Honorable Tukur Adamu da Alhaji Nasura Ibrahim da Alhaji Awwal Difiti da Honorable Isa Umar Zaki da Honorable Abdullahi Bara'u. Kamar yadda jiya na faɗa, daga cikin waɗanda suke taimakawa kuma suka taimaka mana wajen gudanar da karatu akwai Alhaji Usman Adamu Sufi. Ko da yake na faɗa ban yi tsammanin cewa zai zo yau ba, kuma ko zuwan ma da aka yi ba a sanar da ni cewa zai zo ba, sai dai dama Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara abubuwa da dama da yake yi yakan yi su a ɓoye. Duk da kasancewa yana nan, akwai kalma guda ɗaya ko biyu da zan iya faɗa, da fatan shi ma zai haƙuri, kuma bana ba wai zan faɗa ne da niyyan in ba ta masa aikinsa ba. Alhaji Usman Adamu Sufi Honorable yana daga cikin mutanen da Allah ya ba su dama ta dukiya daidai gwargwado, kuma duk shekara sai ya fitar da zakka. Shi a tsarin zakkansa baya ba da 50,000 ko 100,000, ƙwarai da gaske a tsarin zakkansa, sai dai ya wanke ka da miliyan ɗaya da kuma sama da miliyan ɗaya. Kuma akwai malamai da dama da yake wawwanke su da ire-iren waɗannan miliyoyi. Wannan shaidau ne kuma ganau ne, amma ban ce wani ya zo gidana ba. Saboda haka kun ga irin wannan ba kowa ne yake samun dama a ce yana aiki a kamfani ya samu babban matsayi ya rinka fitar da zakka ba. Mutane da yawa suna da dukiyoyi amma ba su fitar da zakka, ɓoyewa suke yi. wani ma ba zai idan ya fitar da zakkan sai ya je wani waje a raraba wa mutane 5,500 ko 1,100. Sannan abu na biyu da Allah tabaraka wata'ala ya taimake shi, kuma muna fata ka ci gaba da waɗannan abubuwa, duk abubuwa na addini idan aka zo aka ce ba da gudumawa, to shi yakan dauki gudumawa mai kauri ya bayar. Daman duk mutumin da zai dauki haƙƙin Allah na zakka ya bayar da kauri ba tare da kyaki da hasada ba, da wajen taimakon addini zai bada mai kauri. Saboda haka muna maka addu'a, Allah tabaraka wata'ala ya taimake ka, kuma Allah tabaraka wata'ala ya maka jagoranci cikin dukkan al'amuranka. Sannan abinda nake so a daɗa sani, Alhaji Usman Sufi mun yi jami'ar Bayero University tare da shi, amma kun gan shi ɗan fere senior na ne. Senior na ne a jami'ar Bayero lokacin yana suna final year, muka zauna kusan ɗaki guda, ga akwai marigayi Isa Tashena wanda ya kai matsayin ina jin ko PRO ne na hukumar 'yan sanda ko 'yan abin nan a Maiduguri, don kashe shi aka yi, Allah gafarta masa. Sannan kuma akwai wani malam Baffa Amo, shi yana nan yana aiki da ko custom ko immigration. Sannan akwai wani wanda zan iya tunawa da sunansa, ana kiransa Jimo. Jimo yana jin ko yana daga Kogi ne ko daga abin nan Kwara State, wanda mahaifinsa Kogi ne ko? Ina jin mahaifinsa ko commissioner of police ne a wancan lokaci, yanzu shi ma ban san menene matsayinsa ba, ba mamaki shi ma ya gawurta. Sannan daɗin daɗawa shi Alhaji Usman Adamin Sufi, ta wani waje kamar yadda na faɗa senior na ne, kun ga a tsarin digiri yaya na ne. Sannan kuma Allah ya kaddara yarsa, ana kiranta Hajiya Farida, ajin mu ɗaya da ita a Haya Islamic Nabiso, saboda haka ni ma ta wani waje yayansa ne. To saboda haka muna addu'a ta fatan alheri, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri, kuma Allah ya sa a ci gaba da taimakon addini kamar yadda aka saba. Sannan daɗin daɗawa sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wani daken malami daga birnin Kanon Dabo. Wannan malami shine Sheikh Barista Alaramma, wato Ishaq Ridiyan Zaki, wanda aka yi ta fama da su akan yadda suke ta gwagwarmaya wajen ƙoƙarin tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akramakallahu, akwai kalmomi guda biyu da muke so ka zo ka abin nan ka gabatar mana, kuma ya zo yana cikin waɗanda suka halarci closing ceremony na tafsirin Professor Sani Umar Rijiyar Lemo, wanda aka yi yau a masallacin Gwallaga. Saboda haka muna godiya ƙwarai da gaske da wannan ziyara, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri. Ya zo tare da Malam Tahir Bakoji, ga Malam Malam Bukhari Mu'ad, tsohon shugaban ɗalibai. Assalamu alaikum, akramakallah, barka da zuwa. Yawwa, masha Allah. To malam zai mana nasiha na 'yan mintoci biyar, wanda zai rufe mana wannan tafsiri sai gobe kuma insha Allahu tabaraka wa ta'ala.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oke ina ba shi na wane ne ba shi na to zaka rike shi da fa sai ka rike shi da wannan din to hada su ka
abba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka a masallacin babban malaminmu Professor Zubair Madaki, Allah madaukin sarki ya kiyaye shi da kuma ƙara masa lafiya. Dalilin zuwa na wannan gari na Bauchi, na zo Bauchi da yawa, amma dai a wannan karan dalilin zuwa na shi ne rufe tafsirin babban malaminmu Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, wanda kuma na ga shi malam ya kamata na zo na ga yadda wannan sabon masallaci yake da yadda ake gudanar da tafsiri haka. To kuma sai ya zama abin farin ciki da jin daɗi yadda na ga cewa taron matasa an haɗu a cikin wannan masallaci mai albarka. Dan za a gane taron matasa, ka ga adadin mutanen da ba su da hula, kowa da din masu shait ko masu ɗan dangalalliyar riga haka. To wanda wannan yana wanda cewa tafiyar za a yi ta yadda ya kamata. Matasa suna da matuƙar mahimmanci, shi yasa za ga hatta Annabi Ibrahim ai yayi da awarsa ne na matashi, domin lokacin da ya samu wannan gumakan ya dan sassare su ya rataya wa raƙumin babban su wannan gatari, ai sun ce mufa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin, duk wanda ya aikata wa ababen bautan mu wannan to lalle yana daga cikin azzalimai. Sai suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, mun ji wani matashi yana ambata su yana aibata su ana kiransa Ibrahim, kaga yana matashi ne. In mun kalli ashabul kafi za mu ga matasa ne, innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zinnahum huda, to wannan yana cewa tafiyar za a yi ta za kuma a dade. Kuma wannan sunna da kuke gani ita ce jirgin Annabi Nuhu. Na san za ku yi tunani wai me yasa duk wani wanda yake da mummuna aqida ahli sunna yake gaba da su, kowaye ka tuno kowaye za ga cewa wannan ahli sunnan dai su yake gaba da su. Saboda me? Saboda mu ne muke da ma'auni na addini. Wannan ka zo ka samu na Najeriya da na Saudiya da na Ghana da na ina ne, za ga irin abu ɗaya muke yi, da mu muna gina shi ne akan Qur'ani da sunna. Muna gina shi ne akan Qur'ani da sunna, akan fahimtar magabata. Shi yasa ga ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine bayanin da ya kuma shine abin da ya karantar, kuma shine abin da aka mai wahayi. Kuma Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma, magabata dama sun ce in kaga an hada alkitab da alhikma ana nufin alkitab shine alqur'ani, alhikma shine sunna a gurare da yawa. Allah ya fadi alkitab wal hikma su tara qur'ani mai ma'arifa, ya fadi kitab da hikma mai nakira guda daya, sannan ya hada ayatul lahi wal hikma kuma guda daya, amma duka wannan abin da yake nufi Qur'ani da sunna banda guri guda hudu. To wannan mizanin na Qur'ani da sunna shi yasa duk wanda ya taho da mummuna aqida sa, to za ga malamai za su fito su bayanin yadda addini yake ba tare da ka zagi wani ko ka ci mutuncin sa ba ko ka aibata shi. To kuma za a gane cewa ga hanyar nan akan qaidar kul hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana min al-mushrikeena. To dan haka irin wannan majalisi da ake karantar da Qur'ani da ake karantar da sunna, to shine majalisin da ya kamata abi. Jawaban mallan da na samu anan shine yayi magana akan yadda zamu je neman ceto gurin annabawa, tunda kan annaba Adam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kowa yana cewa ba zai iya ba, kowa yana cewa ba zai iya ba, amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana zuwa, ana zuwa gurin zai ce ana laha ana laha, ni ne zan iya ni ne zan iya. To wannan annabi shine wannan tafarki nasa da waɗannan malaman suke dora mu. To kaga kenan abin da ya kamata mu shine zama da waɗannan malaman, mu koyi Qur'anin daga gare shi, mu koyi sunnar da gare su dan ya zanto cewa muna da ma'aunin da duk wanda yazo da wata mummunar aqida to ba zai zo kan mu ba bari mu na misali da aqida ɗaya shine aqida kalakatu dan kalakatu iya tunanin su shine sun zo su yi wa mutane retire amma wani daga cikin antijaniya sai ya fito yace kaga ko jahilin dan izala shi wancan dan kalakatan bai yi wa retire ba balle ko malami a cikin izala to me ya ja wannan mizani da muke da shi na auna kowace irin fahimta in ka zo ka ce kalakato ba za a yi aiki da hadisi ba to ya za ka yi contradicting kanka akan abubuwa da yawa na ji shi wai sai aka ce masa in an yi ruku ina aka ce a dago sai ya ce an ce wa tawakkala alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin wai wannan shine wai ka dago to amma a cikin sai kuskure sai yace kuma akwai qira'ar fatawakkal a ina ya samu ilimin bambancin qira'a a ina ya samu in yace qur'ani qira'o'i ne to a ina ya samu qira'o'in annaba tun ku gane idan ya koya da tawakkal ne to a ina ya samu qira'ar fatawakkal in ya koya da fatawakkal ina ya samu qira'ar kuma tawakkal kaga nan ma ana buƙatar yin bayani ya kamata ya bayani tunda shi da ma baya kallon magabata a cikin abin da zai to amma mu ahli sunna muna da mizani cewa in ka kawo aya ka kawo hadisi to sai ka fassara ta yadda an ga ka fassara ta yadda sahabbai da tabi'ai suka fassara dalla mun gane misali wanda zai ce ma qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un sai wannan ya ce ma ayan nan maulidi take nufi to ba rigima ga ya mana sahabin da ya fassara ta ce maulidi take nufi domin ai sahabbai sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su mai alqur'ani da fassara sa da komai to mu gode wa Allah da irin wannan majalisin majalisi da za a karantar da mu maganar Allah a ga ya mana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin abin da zan rufe da shi shine kullun a sallama na cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici sai ko mu ce siratal ladina an'amta alaihim ya Allah tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba wanda kai fushi da su ba kuma batattu ba to wani tafarki ne na wanda Allah ya ni'ima a gare su sai Allah ya fassara ma cikin suratul nisa yace man yuti Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al fadl min Allah wa kafa billahi alima ashe tabarkin dake ruwa Allah shine na annabawa da siddiqai da shahidai da salihai su kuma wadannan annabawan gaba daya duk wadannan gaba daya duk wani annabi da a ce annabawa akwai wanda zai dawo a wannan zamanin da ba zai aiki da injili sa ko attaura ko zabura ba zai aiki ne da me da alqur'ani zai zama mabiyi ne gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annaba ma da zai sai sun yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan duk annabin da Allah zai aiko sai an yi rijejeniya cewa akwai annabin karshen zamani in yazo zaka taimake shi zaka yi kaza da shi zaka yi kaza da shi wa idza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhastum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin tunda annaba wannan annabi da za su riski zamanin shari'a sa shi za su bi to mu zaman me muke kaga ashe ba wanda za mu bi shi ba za mu bi tafarkin yahuda ba dan wadannan Allah ya fushi da su ba za mu bi tafarkin nasara ba abinda nake so na ce wannan dai sunnar to ita ce abin mai wannan sunna da kake gani shi yasa in zaka yi ta sai an tsangwame ka an sa ma sunna ya daban yanzu mutane suka ga dama sai su ce mana yan izala ai sunan mu ne in suka ga dama su ce mana wahabiyya ai da sunan mu ne in suka ga dama su ce mana salafiyya duk sunan mu ne kai in ma suka ga dama su ce gaba ɗaya mu ƴaƴan gumu ne duk mun yarda wannan da ya tafarkin shine tafarkin da zamu bi to wannan tafarkin da su malan suke dora mu kan mu kauce a kansa duk abin da zamu yi mu Qur'ani mu bi sunna sannan ba za mu fassara Qur'anin nan da sunna ba sai akan yadda magabata suka fassara shi yasa malamai suka ce bayan nasi ya tabbata sai ya zama istidlalin da aka yi wannan istidlali ne lafiyayye sannan ake amfani da nasi to wannan sunnar wallahi baka zarfin asirin da ya wuce ta baka da wannan fa asirin dan kaga wani ya taso da da'awar sai yana fuffuka shi wannan dan kalakatan ba ya taso yana wani fuffuka ba in malamin ba suka kure shi sai je kuma yana sa mutane suna amma malam Kabiru Gombe ya mai tambaya guda 100 daidai
amma har yau yana kuka ya kasa yadda zai riku da su ya kasa yadda zai ansa kwaya daya sannan kana so ka ta mai da hankali kace za a yi mukabala ga gwadan yara sun tire shi a bakin titi ba aka ce masa ba za a yi aiki da hadisi ba sai tsauri ya daga glass amma sai na ganshi wannan akan majalis wannan kujerar ta studio yana ƙarya wai ɗan izala ne suka hada plan wai dan ai rigima dan ai kaza wannan rigima zamu yi bayan ku ne asalin ɗan tatsi ne wanda mai tatsi ne kowa ya san zubar da jini a cikin al'umma wai ko ba haka bane dan haka mu abin da muka ce ai mai abin fada baya fada to dan haka dai kira na shine wannan sunna din mai riko da ita irin wannan majalisin yadda ake cikawa a karu domin na san majalisi ne za a koyi qur'ani za a koyi sunna hadisi na ƙarshe da zan rufe da shi akar makalla wasu mala'iku suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai suka ce bacci yake sai suka waɗansu daga cikin suka ce a ba bacci yake ba idan ne yake bacci amma zuciya a farke take har su uku sai suka ce to wannan mutum bai da wani misali da za a gane shi aka ce akwai misali misalin sa kamar mutum ne ya gina gida sai ya sa abincin alfarma a ciki ga gida a gine ga abincin alfarma a ciki sannan kuma sai aka aika wani ya je ya kira mutane su shigo wannan gidan duk wanda ya amsa kiran wanda aka aika ya shigo wannan gidan zai ci wannan kayan dadin ko ba zai ci ba zai ci amma wanda bai amsa ba fa kaga ba zai ci ba mana wanda ya gina gidan ai shine Allah tabaaraka wa ta'ala gidan kuma shine aljanna abincin kuma kayan aljanna wanda aka tura ya kira shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka duk wanda ya amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiga nan kuma zai ci daga wannan abincin duk wanda ya kauce ya tafi bid'a ya tafi kalakatu ya tafi kaza to kuma daga nan za a ce mai sokan sokan ai nesa da shi ai nesa da shi Allah ya tabbatar da mu akan sunna Allah ya kara mana lafiya da ilimi da wadata muna roƙon Allah madaukin sarki kamar yadda mallan ya bayanin cewa wani yana yin zakka amma daga miliyan da yake yi to muna roƙon Allah ya ba mallan duke da zai fara shi wanda miliyan 10 Allah madaukin sarki ya ba mu wadata ya dora mu akan wannan sunna ta manzo Allah sallama wannan bayan Allah da aka faɗa alkhairan su Allah ya ƙara duke su Allah ya dora su akan tabarki madarisi Allah ya ji kan iyayen su ya shiryar da zuriyar su kamar yadda muka taro a nan gurin Allah ya sa wata ran mu taro a gidan Jannatul Firdaus haka wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum ayi hakuri ayi hakuri do Allah ba mu tashi ba da Allah ayi hakuri afwan ya sheikh muna godiya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri wannan ziyara da aka kawo mana Allah ya sanya albarka a ciki kuma kamar yadda na fada barista ne kuma sheikh ne kuma alaramma ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu masu gabatar da wa'azi a wannan ƙasa gabaɗaya akwai Alhaji Usman Adamu Sufi zai yi jawabi na minti biyu ko uku kun ji sufi a gabansa a gaban sunansa to shi yana daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya na MSS zai zo ya mana jawabi na minti biyu kuma zai rufe mana da addu'a shi zai rufe mana da addu'a bismillah saboda haka lissafin da za a mana na ayoyi da hadisai ne ba na nerori ba
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أموانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddara mana wannan haduwa muka zo a dare na 28 kenan a watan Ramadana Allah ya karba mana ibadun mu Allah ya sa kuma duk abin da muka yi na lada Allah ya karba mana Allah ya sa muna cikin yantattun bayi na biyu abin da nake so shine na so in yi godiya musamman wa shi professor Mallam Zubairu Madaki bisa wannan gagarumin dauniya da suka dauka ta ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Dama kiwazi har Allah ne ga kowa, kuma yana daga cikin abin da ya sa muka zama fifijar al'umma ma, saboda Allah madaukakin sarki ya kance ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. To yana daga cikin abin da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi daukaka akan kowace al'umma. To idan kaga an ce saboda menene muka daukaka, saboda yin wa'azi, ta'muruna bil ma'rufi da yanhauna 'anil munkari shine wa'azi. To wannan shine abin da muka rike muka fi sauran al'umma, saboda zai nuna maka cewa duk al'ummomin da kenan ana zaune ne karazube, babu masu iya fadakarwa, babu masu iya yin wa'azi. Tabbas kuma abin da nake so mu yi la'akari da shi shine da ku duba wa'azin da suke yi, ku duba irin karubar da ake kuma, saboda haka zai nuna maka cewa zamanin da an sha masha'a, wadda sai dai mu yi addu'a Allah ya sa mu cika da imani. Na biyu kuma wa'azi Allah ya yi, yana cewa ai mutanen za su amfana, kamar da Allah ke cewa suratul lisabbi yace fazakir inna fati zikra, ku yi wa'azi, wa'azi zai yi nan amfani. To so wa'azi yake amfani, yace sayazakaru man yaksha, da sanin mai tsoron Allah, mai tsoron Allah zai wa'azu, wa yatajannabuha al'ashqa, shi kuma wanda fi mafi tarewa da shi da sanin zai nisance ta, waye shi yace allazi yaslan naral kubra, shine wanda zai shiga wuta wanda babba, la yamutu fiha wa la yahya, baya rai kuma baya mutace, in the middle of death kenan. To Allah ya kare mu daga ciki. To wannan gwargwarin sa shine inda Allah yake cewa wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina, shi wa'azi yana amfanar mu'minai, da kuma addu'a da muke Allah sa duk muna cikin mu'minai da wa'azi zai amfanar. Allah ya karba mana ibadun mu, Allah ya sa wannan wata muna daga cikin tattun bayi, kuma Allah ya zauna da kasar mu lafiya, wannan rikice-rikice da zai faruwa a wani sashi na jihar Bauchi Allah ya taƙaita mana shi albarkacin wannan wa'azi da ke
ba mana ayoyi da hadisi, kuma kai alin safa mana kudi har
yau. Allah ya zauna da mu kasar mu lafiya, kuma Allah wannan aiki da kuke yi mallan Allah ya ba ku ladan sa, kamar yadda ya ga muku mallan yana daga cikin wanda ya saka min kwadayin karatun addini, saboda university lokacin ina niga haka ina zo na same shi littafin sa kullun sai zauna ya danyi min hadisi ɗaya biyu. To wallahi wannan abu yana da shafin da enticing dina, yana ƙara min karatu, yana ƙara min hadisi, har na sha'awar na zama ustazu dai a lokacin kafin. To Allah ya wani ki wajibi, to muna godiya kwarai da gaske. Allah kuma ya ƙara ya buga al'amuran jihar Bauchi da Najeriya baki ɗaya. Allah ya zauna da mu lafiya, Allah ya bamu da dukiya mai albarka, Allah ya sa wannan azumi Allah maimaita mana mu gane baɗin baɗaɗa a cikin kwanciyar hankali da lumana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.